Sashen Hausa na BBC ke magana akan mitoci 41 da 49 ko a shafin mu na bbchausa.com. Ma saurare assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin Kacce ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa rahotanni daga rashin a cewa an kai hare-haren jirage marasa matuƙa kan wuraren ajiye kayayyaki da matatan mai cikin dare. Yayin da Amurka da Iran ke yin kalamai masu cin karo da juna kan tattaunawa domin kawo ƙarshen yaƙi. Hukumar tsaron teku ta Burtaniya ta ce an kai hari kan wani jirgin dakon kaya a mashigar Hormuz. A Najeriya wata sabuwar jayayya ce ta barke tsakanin fadar shugaban ƙasar da jagoran jam'iyyar adawa ta ADC Atiku Abubakar kan cire tallafin man fetur.
Daga ranar da aka rantsar da shi har zuwa wannan lokaci ya karkatar da wato tattalin arzikin Najeriya cikin wannan yanayi na kunci da kuma koma baya ga talakan Najeriya.
Tunda an wuce wannan wuri ba mu sani ba bacci yake yi ko sai yanzu ne ya farga jaji.
To muna tafe da ƙarin bayani. A Jamhuriyar Nijar majalisar bada shawara ta ƙasar CCR ta gudanar da nazari a hukumance kan gyare-gyaren da ake sanyi wa tsarin mulkin wato tsarin ilimin ƙasar. To ko ya masana ke kallon matakin?
Zai yaƙi sosai ma da ta'addanci a cikin ƙasar Nijar. Yawancin waɗanda suke wancan ɓangare na ta'addanci a yau mutane ne wanda an yi amfani da jahilcinsu na addini. Aka kwatanta musu cewa wannan abin da suke yi jihadi ne.
To muna kuma tare da tattaunawa tare da wani fitaccen malami addinin musulunci a Najeriya kan shigar malamai harkokin siyasa. To amma kafin waɗannan da masu rahotannin sai na fara da karanto muku labaran duniya. Masu saurare barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga Rasha na cewa an kai hare-haren jirage marasa matuƙa kan wuraren ajiye kayayyaki da cibiyoyin mai cikin dare. Gwamnatin Venezuela ta sabunta alƙalin man waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar a watan da ya gabata zuwa 6,125. Rundunar sojin Najeriya ta tura jami'ai 86 zuwa ƙasar Guinea-Bissau domin aikin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar ECOWAS.
A gaskiya ne muna da matsalar tsaro a gida, wanda yake ma mu kanmu sojojin da 'yan sandan ba su ishe mu ba, muna neman ƙari. Kuma maganar da mu masana muke yi kenan koyaushe.
To muna tafe da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni amma duk sai bayan na fara da karanto muku labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Ali Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai a kogon Najeriya da kuma Niger. Wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa manyan kamfanonin man fetur na duniya sun ba da rahoton cin ribar da ba su taɓa samu ba a lokacin da yaƙin Iran ya sa farashin mai tashin goron zabi. An gudanar da jana'izar gawarwaki fiye da 100 a birnin Gaza waɗanda ɓaraƙuzai suka ruftawa bayan wani harin Isra'ila a 2023. A Najeriya ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garuruwan Girkau da Tsamaye da ke jihar Sokoto bayan da 'yan bindiga suka kaddamar da hare-hare tare da kashe ɗimbin mutane.
Suka zo suka yi handa-handa sojoji kuma suka halba sai suka koma cikin daji sai suka tarar da mutanen da ke gudun boyo suka yi ta halbin su.
Mutan Girkau ɗin ma sun kashe mutum yana gona. Sannan sun halbe wasu mutane guda biyu yanzu aka sa nan tambar asibiti an kawo su.
A Jamhuriyar Nijar, 'yan ƙasar na ci gaba da nuna ɓacin ransu kan yadda ake samun ƙarin mabarata a ƙasashen yammacin Afirka da ake cewa galibinsu Hausawa ne daga Nijar ɗin.
Abu ne mai ciwo sosai. Mutuwar zuciya ce take kai a wani matsayi wanda mutum zai gani shi ba zai iya hankurin ya yi aiki ya samu makanshi ba.
Suka ce abin da ya hudo su daga Nijar rashin abinci ne, rashin sana'a ne, ko kaɗan ba gaskiya ba ne ba. Neman abin duniya ne aka tashi.
To akwai duk waɗannan rahotannin da ma ƙarin wasu amma farko sai Muktar Adamu Bawa ya karanto mana labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Ali Jafar ce ke fatan kun wuni lafiya. a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da kuma Niger, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa farashin man fetur ya fadi da kusan kashi 5 bayan an bayyana yiwuwar samun maslahar diplomasiya don sake bude mashigar Hormuz. ‘Yan sanda a Libya sun ji fursunoni da dama sun tsere daga wani gidan yari da ke babban birnin kasar Tripoli. A Najeriya, rundunar ‘yan sandan jihar Borno ta gargaɗi mazauna birnin Maiduguri da su taka tsantsan da naman da suke siya bayan ta kama wasu mutane da take zargi da siyar da mushe.
A yi hankali da siya da sayar da irin nama na kan hanya na titi, musamman irin masu yin suya wanda kana kallon a ɗan suya suya masu tafiya da shi a kan amalance.
Har ila yau a Najeriya, majalisar dattawan kasar ta baiwa kamfanin NNPCL da babban bankin kasar CBN da wasu hukumomi wa'adin sa'o'i 74 su gurfana a gabanta domin amsa tambayoyin binciken kuɗi.
Wannan report na NIETI su ne suka fitar da wannan tambayoyi wanda kuma auditor general ya kawo gaban committee. Muke neman su domin su zo su yi bayani. Jiya mun kira su, mun zama kusan awa 2 ba su zo ba. Akwai wanda za su dawo yau, tunda yau din ma ba su zo ba.
To akwai kuma rahoton da na cewa shugaban kasar ya amince da yi wa sojojin Najeriya ƙarin albashi, amma sai Muktari Adamu Bawa ya karanto mana labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro, barkamu da warhaka, da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya, a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa mata sun koka kan yadda maza ke ci gaba da kakagida al'amuran da suka shafi siyasa a tarayyar Najeriya, musamman a jam'iyya mai mulki da bangaren adawa. A jamhuriyar Nijar, majalisar mashawarta ta ƙasa ta ba da shawarar shigar da ilimin Alkur'ani a cikin wato alƙalama kenan na ƙididdigar ilimi a faɗin ƙasar. Mutane da dama a Turai na kokawa kan yadda fasahar ƙirƙira ta AI ke kwace musu sana'o'i. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku, sai an sha labaran duniya.
DW labarun duniya.
Kwamitin amintattu da Trump ya kafa kan sake gina Gaza ya amince da muradun gwamnatin Isra'ila na kwance ɗamarar Hamas kafin aiwatar da daftarin zaman lafiya. Firaministan Spain na fuskantar matsin lamba daga tarayyar Turai kan manufofinsa dangane da bakin haure. Mutane 14 sun rasa rayukansu sakamakon zaftarewar ƙasa da ruwa mai ƙarfi a Habasha.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro, sannunku da jimrin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa matasa a jihar Adamawa Najeriya sun gudanar da zanga-zangar nuna ɓacin rai kan zargin take haƙƙinsu daga sojin Najeriya bayan da ɗayansu ya harbi wani matashi da ya sanadiyar ragargaza masa baki.
Ana cin zarafinmu, ba mu da dama har yau ce. Me muka yi? Local government ne mu bi. Yau ce za a ba mu adalci a mu bi.
Yaro ya kai ya taimake mu. Yanzu rauni shi ya zama da bangama da iyali, gwamnati ya rama adalci kuma yana da mata.
Gamayyar kungiyoyi masu fafutukar kare al'umma a kasashen Afirka sun koka kan halin tabarbarewar mulkin demokuraɗiyya a nahiyar, inda suka bujiro da hanyoyin yi wa tufkar hanci. Za ku ji ƙarin bayani a kai. Suka kungiyoyin addinin musulunci na jamhuriyar Nijar murna suka fara sakamakon yadda majalisar shawarar ƙasar ta mika ƙudiri ga shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani na sanya harkokin ilimin addinin musulunci cikin manhajar ilimin ƙasar. Daga waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Zahraddin Umar Dutsen Kura. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
DW labarun duniya.
Qatar ta yi ƙarin haske kan kokarinta na sasanta Amurka da Iran. Jirgin ruwan bakin hauri ya kife a kogin da ke raba nahiyar Turai da Burtaniya bayan kamawa da wuta. Zafi mai tsanani ya kashe mutane 16 a Koriya ta Kudu.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro sannan ku da jimrin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW wanda a cikin muka yi muku tanadin ƙayatattun rahotanni da shirye-shirye. Inda za ku ji cewa gabatuwar babban zaben Najeriya na baɗi na ƙara dilime ƙasar cikin cece kuce da muhawara iri-iri a ƙoƙarin ɓangaren adawa na kayar da gwamnatin shugaba Tinubu wadda suka ce ta kai ƙasar ta baro ta hanyar rusa ginshiƙin kamfanoni da ma masana'antu. Matsalar kwararar bakin haure zuwa Turai ta sake janyo cece kuce a cikin ƙungiyar EU wanda ya zuba zaburar da shugabanninta kan daƙile wannan matsala. Ko da yake masana sun ce tun farko aka kaucewa tsarin magance wannan gagarumar matsala. Ita ko gwamnatin Kamaru ta kaddamar da shirin yaƙi da bazuwar labaran ƙanzon kuregi a shafukan sada zumunta da ke ƙara samun wurin zama a wannan lokaci. Za ku ji hanyar da za su yi amfani da ita wajen daƙile wannan. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Zahiruddin Umar Dutsen Kura. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
DW labarun duniya.
Jigo a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya yaba da tsarin tsaron Jamus. Kungiyar EU ta ƙara tsaurara matakan tsaron iyakokinta bayan tarzoman bakin haure ta Spain. Fada tsakanin kungiyoyi masu dauke da makamai a Libya ya kashe mutane da dama.
Karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
Umar Usani.
Jama'a barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Kungiyoyin fararen fula a Najeriya sun bayyana fargaba a game da wani daftarin doka da zai nemi su fayyace irin tallafin da suke samu daga kasashen ƙetare. Kungiyar ECOWAS ta sanar da kunshin tallafin dala 150,000 ga Ghana don tallafa ma waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na da zaɓi biyu ko dai ta miƙa wuya ko kuma ta gaggauta amincewa da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicinsu. Tunzu ga labaran yadda suke. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
Umar Usani.
Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanun labaran duniya. Ɗaruruwan mutane sun gudu suka bar gidajensu sanadiyar hare-haren Lakurawa ƴan bindiga da ke tsallakawa daga yankin Kangiwa na jihar Kebbi Nigeria zuwa yankin Juju na jihar Dosu a jamhuriyar Niger. Jam'iyyar Democratic Alliance ta Afirka ta Kudu ta shigar da ƙara a babbar kotun Cape Town don ƙalubalantar sabuwar dokar mallakar ƙasa. Kungiyoyin ƙasashen Turai na gudanar da taronsu a yau domin ƙarfafa tsaron iyakokinsu game da ƙwararren bakin haure. Ga labarin yadda suke.
Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
Ahmad Abba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Gwamnatin Najeriya ta kafa wani sashen kare ɗalibai da tsaron makarantu na Safe Schools Initiative ƙarƙashin ma'aikatar ilimi. Ƙungiyar EU sun wato da kuma Spain sun ɗinke ɓarakar da ke neman kunno kai tsakaninsu kan ɗaruruwan bakin haure da suka shiga ƙasar daga Morocco. Akwai mu da ƙarin bayani kan sabon sharuɗan ba da bizar Amurka ga ƙasashe 50 mafi yawa daga Afirka. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni da na tattalin arziki. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya.
Jami'an tsaron Najeriya sun kama mutum 48 yayin wani samami da suka kai a maboyan masu laifi a cikin birnin Gusau. Sannan za a ji cewa shugaban Amerika Donald Trump ya soki Iran bayan da Tehran ta musanta cewa tana tattaunawa da Amerika. Kanin wasu daga cikin takaitattun labarai kenan na ranar Talata 4 ga watan Agustan 2026 daga nan TRT Africa Hausa.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon kasar Sin ke muku marhaban dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullun akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari rago shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa kasar Sin ta kudiri aniyar samar da kaso 50% na lantarki daga makamashi mai tsafta nan zuwa shekara ta 2030. Mataimakin shugaban tarayyar Najeriya ya buƙaci masu zuba jari 'yan ƙasashen waje da su yi ƙoƙarin cin moriyar ɗimbin arziki da ke jihar Delta ta kudancin ƙasar. Za kuma a ji cewa Amurka ta sanya kuɗin jingina na biza ya zama na dindindin wanda galibi ya shafi ƙasashen Afirka. Kuna tare ne da tashar CRI.